This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masarar ma jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na dare har ila yau dai ina tare da Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Zamu ji cewa bam ya tashi a Yola ta jihar Adamawa. Zamu tuntubi Ibrahim Abdulaziz wakilin mu dake can kai tsaye don jin halin da ake ciki. Haka kuma ana taro a Inugun Najeriya game da maganar masu ikirarin neman ficewa daga tarayyar Najeriya su kafa kasar su ta Biafra.
Ayi rufa rufa akan wannan bincike da yake wa matar shugaban majalisa. Sannan ayi rufa rufa kuma akan shi kuma bincike da yan majalisa suke masa.
Gwamnatin jihar Taraba ta nada sabon sarki amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki ana mata.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar dattawar wanda ta amince da ayyuka kundin tsarin mulkin kasar Koskorima wanda hakan zai baiwa shugaba Paul Kagame damar zama akan karagar mulki na tsawon shekaru 20 yayin da shirin yin wannan sauyi ga kundin tsarin mulkin kasar ya samu karbuwa majalisar a yau Talata za kuma a gudanar da zaben raba gardama na kasa baki daya inda ake sa ran shirin zai samu karbuwa dan shekaru 58 Paul Kagame ya kasance akan karagar mulki tun bayan da dakarunsa suka kawar da wato suka kawo ƙarshen kisan kare dangin kasar a shekarar 1994 wanda har ila yau dakarun nasa suka kawar da ƴan husu masu tsauraran ra'ayi a da shekarar 2017 shugaba Kagame ya kamata soka a mulki amma sabon kundin tsarin mulkin zai bashi damar yin wa'adin shekaru 7 da kuma wa'adin shekaru 2 na shekaru 5-5.
Fadar Kremlin ta ce shugabannin Rasha da Faransa sun amince su kara karfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin dakarunsu da kuma jami'an da ke tattara bayanan sirri a Siriya bayan harin Paris da kuma haɗarin jirgin saman Rasha. Wata sanarwa ta fadar da ta fitar ta ce shugaba Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Faransa François Hollande sun amince da haɗin ƙungiyoyin yadda za su yaƙi ‘yan ta’addar ISIS. Haka kuma bayan an gana ne a wayar tarho suka zartar da wannan lamari na faruwa ne bayan da Putin da ya umarci dakarunsa da ke kan tekun Mediterranean da su haɗa kai da takwarorin aikinsu na Faransa a fannin yaƙi da ƙungiyar ISIS da ke Siriya. Putin ya kuma gaya wa shugaban dakarun kasar cewa akwai buƙatar a haɗa dangantaka ta kai tsaye da Faransa ta hanyar aiki da su a matsayin kewaye.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla gwamnonin jihohi 10 na Amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijirar Siriya su shiga ƙauyukansu bayan harin da aka yi a birnin Paris, duk da cewa shugaba Barack Obama a jiya Litinin ya ce babu gudu babu ja da baya kan shirin karɓar baƙi daga Siriya da ke fama da rikici. Hukumomi a nahiyar Turai sun gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin a ranar Juma'a ya shiga nahiyar ne bayan ya shiga burtu a tsakanin dubban masu gudun hijira daga Siriya. Shugaba Obama ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ya yi a Turkiyya, inda ya ce za a bar 'yan gudun hijiran su shiga ƙasar bayan an yi musu binciken ƙwaƙwaf. Ya kuma ƙara da cewa idan aka juya wa baƙin baya, hakan zai saɓa ikirarin da Amurka ke yi na sanin darajar ɗan Adam.
Shugaban Yamal Abdurrabu Mansur Hadi ya koma ƙasarsa a karo na biyu tun bayan da mayakan Houthi suka tilasta mai ficewa daga ƙasar zuwa Saudiya a watan Maris. Hadi ya isa birnin Aden mai tashar jiragen ruwa inda ya kai wata ziyara a watan Satumba. Mayakan na Houthi dai sun karɓe ikon birnin na Aden ne watanni 8 da suka gabata bayan da suka doshi kudu zuwa Sana'a, babban birnin ƙasar. Sai dai an daƙile kutsawar tasu bayan da dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta suka yi ta kai hare-hare ta sama tare da taimakon mayakan da ke goyen bayan gwamnati lamarin da ya tilasta musu janyewa. Wannan fada ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane mafi akasarin su fararen hula al'amarin da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana a matsayin wanda ya haifar da matsanancin halin rayuwa a tsakanin al'ummar kasar. To mun lalubo wakilinmu Ibrahim Abdulaziz game da bam din da ya tashi a yola danjin halin da ake ciki. Ibrahim barka da warhaka. Hello, kana jin mu? Yawa, me ake ciki game da bam din da aka ce ya tashi?
Alhagiga Malam Usmanu da misalin karfe 7 da mintuna lokacin da har maza ya tsaya isha'i ne wani bom da ake kotu da zai kan ciyar matsalar batun wakil da zai tada shi a wani gida ke da ake kira bypass ko kuma wani da tare da mintuna wata ta kifa gare da ke cikin garin Jimeta wanda bai da nisa da inda ya faru a makonni biyu da su gabata a masallaci. Wanda kawai zai yake zance da ke ana ci gaba da tsirin waɗanda suka ramu da kuma za a ci zuwa mai hasi da su ke nan yau da faɗin jiha kuma halin haka ba wata ƙungiya da suke ce alhakin wannan a tashin bom kuma wasu kan su jami'an ba da agaji sun ci bakin da wani gani nan da suke ce ya kuma ci kamo su da wani tsara a cikin wani kare na za a ci suna tafi a cikin jiki. Sukan ci kakasar wani ɗan tambayin jihar Adamawa wato DSP ɗin Abubakar ya tafi da wannan hari na maraice sai dai kawai da bamu da suke cewa ko menene ne sababin wannan hari.
Hey, amma an samu jimillar wa'inda suka jikata ko suka rasu? Ibrahim, ina jin sauti a bayanka. Ina jin ka. Ina ga Ibrahim, saboda rashin kyallaye ya kamata mu sake waiwayar ka, mu sake laluba daga baya. Yanzu bari mu je ga rahotonmu na gaba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama a jihar Kebbi. Ga wakilinmu Murtala Faruk Sanyina.
Shirin ya kasance na musamman ta hanyar gwamashi da wani shiri na bada basukan noma ga kananan manoma wanda babban bankin Najeriya yake daukar nauyi. Shugaba Buhari ya ce wannan dai cikawa ne ga alƙawuran da yayi lokacin yakin neman zabe.
Cikin gyara arzikin ƙasa babban hanya da za mu bi shine sha'anin noma da sha'anin kuma dauko ma'adinai daga ƙasa. Faduwar kudin mai da kuma sata man da ake na Najeriya ya rage mana karfin gwiwa, amma ba mu karaya ba inda Allah da za mu samu nasara.
Jihohi tara ne na arewacin Najeriya gwamnatin tarayyar za ta mai da hankali a kan su a shirin na bunƙasa noman rani na shinkafa da alkama. Dalilin kenan da ya sa na tambayi gwamnan Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar wanda ya jawabi a madadin gwamnonin ko yaya za su rungumi wannan kalubalen.
Yau mu gwamnoni da sauran waɗanda suke la'akari da yadda talarziki ke tafiya mun gane yadda al'amura suke musalman akan kasuwan madayan man fetur. Mu dawo ga sha'anin noma domin shine kashin bayan tattalin arzikin kowace irin ƙasa, sannan kuma ana hasashe cewa Najeriya a nan gaba shekara 20 mai zuwa za ta zama ta hudu akan yawan jama'a. To idan ka tara jama'a ba abincin da zaka ba su, kaga kaja ayi tarzoma, kaja yaƙe-yaƙe, kaja rashin zaman lafiya.
Shi ko gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele.
That Kebbi is one of the highest rice producing states in Nigeria.
Yace jihar Kebbi ita ce jihar da tafi kowace noman shinkafa a Najeriya. Haka kuma akan soma noman shinkafar ne da alkama tun daga watan Nuwamba. Bugu da ƙari, manoman jihar sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wacce ta yi sanadiyar asara mai yawan gaske. Yace babban bankin Najeriya ya kebe kuɗi naira miliyan 40,000 daga cikin miliyan 220,000 na tallafawa ƙanana da matsakaitan masana'antu ga manoma kaɗai. To ko yaya wannan shirin zai yi tasiri a ƙoƙarin bunƙasa sha'anin aikin gona? Tambayar kenan da na yi wa shugaban ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Aminu Goranyo.
Ai alhamdulillah ya riga ya yi tasiri, domin ba a taɓa samu ba kuma cewa gwamnoni na jihohi su rungumi irin wannan tsarin na manoma da noma a Najeriya. Wannan shine na farko da gwamnatocin Najeriya suka ba da muhimmanci, suka karbi wannan tsarin na manoma da harkar noma daga hannun shugaban kasa, kuma suka fito da kansu suna wannan al'amarin. Saboda haka wannan al'amarin kusan in ce ya ma ci nasara.
Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka, daga birnin Kebbi a Najeriya.
Najeriya furkawa da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa.
Ana taro a Inugun Najeriya game da maganar masu ikirarin neman ficewa daga tarayyar Najeriya su kafa kasar su ta Biafra. Ina tare da wakilin mu Lamido Abubakar. Me ake ciki ko kuma me ya hada taron?
To abin da ke faruwa wato Haji Usman wato taro ne da gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin Najeriya, wato gwamnonin yankin kabilar da Ibo take, su biyar su ne suka hada wani muhimmin taro a karkashin jagorancin gwamnan jihar Imo Rodney Okorocha. Wani dama dai shi ne shugaban kungiyar gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya. Da gudanar da wannan taro dai ya biyo bayan wato irin abubuwan da ke faruwa musamman na mummunan zanga-zanga da ta faru a baya bayan wanda 'yan kungiyar nan da ke rajin kafa ƙasar Biafra ke yi a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudu maso kudancin Najeriya. Saboda haka bisa bayanai dai sun gudanar da wannan taron ne domin a nemo mafita dangane da abubuwan da ke faruwa a baya bayan nan zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da taron.
A ina ake yin shi kuma yaushe aka fara?
Wannan taron na gudana ne a birnin Enugu na kudu maso gabashin Najeriya, kuma har zuwa yanzu ba su fitar takardar bayan taro ba ko kuma ƙarin bayani akan matsayin da su gwamnonin na yankin kudu maso gabashin Najeriya suka cimma. Idan baka manta ba, dama akwai kuma wani gidan rediyo a takaice da ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryensa a yankin kudu maso kudancin Najeriya da kuma yankin Niger Delta. Shi wannan gidan rediyo na Biafra din zanga-zanga ma ita ma ta ƙara ƙaimin ka a sako musu daraktan da ke gabatar da shirye-shirye a wannan gidan rediyo wato Mustapha Mandi Kanu. Dama dai gwamnoni suna kokari su lalabo mafita ne dangane da kauce ma asarar rayuka da kuma yadda ake farma wasu 'yan arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a sassan kudancin Najeriya.
To ya mutanen kudancin suke jin wannan abu da ake ta fama na maganin Biafra?
Mutane dai a takaice suna cikin zaman tsar-tsar, yayin da kuma jami'an tsaro suka ce ba za su yi kasa a gwiwa ba. Kamar yanzu runduna ta biyu da ke birnin Enugu, wato akwai wata sanarwa da suka fitar wadda Major General Attahiri ya saka mu hannu shi za su sa kafa wando ɗaya da su 'yan tada ƙaya bayan, yayin da ya nuna cewa mutanen da ke gudanar da harkokinsu a yankunan su kwantar da hankalinsu. Daga yanzu rundunar tsaro ta biyu ta sojan Najeriya da ke birnin Enugu za ta ci gaba da sintiri da ganin cewa kuma komai ya koma kamar bisa kamar yadda aka saba.
To ana tare da sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC. Sai kuma mu je ga wayoyin da za ku bugo mana, inda za mu ji ra'ayinku game da yadda wasu 'yan kudancin Najeriya ke son dawowa da maganar nan ta ɓallewa su kafa ƙasarsu ta Biafra.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun sami kiran farko daga jihar Kano. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da muke magana daga jihar Kano.
Sunana Sani Idris Mai Samira daga rijiyar Lemo Kano, Najeriya.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Wato ni abinda nake so in bayyana ra'ayina shi ne dangane da masu wannan yunkuri na cewa a raba ƙasa ko a yi waye-waye, wannan wani abu ne wanda gaskiya bai kawo ko bai dace ba. Domin Najeriya ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya, kuma musamman in muka duba irin yadda shugaban nan na yanzu yake iya kure wajen daidaita kasar su, bai kamata wasu tsagirin su suna irin abubuwan da bai kamata ba. Sannan kuma kamar yadda in ba su manta ba, 'yan suna takawa da arzikin man fetur, mu 'yan arewacin Najeriya lokacin da aka samar da man da gyaɗanmu da rikinmu da audigan mu aka yi kure da fatuzuka daga aka samar da wani abu, to bai kamata ba yanzu ganin wani arziki na wajen su dinga wannan yunkurin. Wannan ba daidai ba ne gaskiya fi su bai layi.
To mun gode kwarai, bari mu tafi jihar Kogi. Hello, salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ka. Wane ne daga Kogi?
Sulemani Baya ne daga Ajah Kutaro jiharin Labari, ma'aikatar muna kana ba ta jihar Kogi.
To muna jin ka Sulemanu, menene ra'ayinka game da maganar wayannan da suke ta botsarewa game da Biafra?
Gaskiya wannan abu wato abin da nake duba nake ganin wannan abu da yake tafiya muna ganin sa kamar akwai siyasa a ciki kallon da muke fa amma mun take kallon abu kamar akwai siyasa
ni sa kace haka
eh saboda to da mu lokacin da ɗan kwanaki ko ɗan shekarun baya an yi haka ranka yare an yi haka kwanan lokacin sauce
to mun gode kwarai bari mu tafi a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja assalamu alaikum to wane ne a Abuja
kana magana da shugaban kungiyar muryar talaka Badamasi Muhammad Yanya
to Badamasi Yanya muna jin ka Badamasi
to duk hakikanin gaskiya ya kamata shugabannin ɗan kabilar Igbo su kira yaran su matasa waɗanda ba su san yakin biyafara ba su zauna da su dukkan ɗan ƙabilar Igbo da ke arewacin Najeriya matasan Najeriya suna mutunta su kuma suna ba su haƙƙin su don hakan ga shugabannin ƙabilar Igbo su yi so su gaya wa matasan su gaskiya a samu a samu zaman lafiya
to mun gode to bari mu koma Kano kuma assalamu alaikum
alaikum assalam
to da muke magana a jihar Kano
kuna magana da Alhaji Uba Soja Kabo
to Uba Soja Kabo muna jin ka ya mira in ka game da masu magana Biafra
ra'ayi na saboda mutanen mu dan arewa suna san kansu ne da yawa ko yace sun ga cewa su ba za su iya ga da haka ba suke ne na siyasa
oh kana ga dalili kenan
eh saboda haka in ba kaman ta ba lokacin mulkin Obasanjo na farko haƙo mun fetur mu ma wannan kamfanin Shell shi gona wajen mai duguri din nan da ƙarfi aka ba da kuɗin suka zauna a kai
to mun gode da naka ra'ayin bari mu tafi Gombe hello
kana magana da Abdulrahman Gombe
to na Gombe Abdulrahman barka da warhaka menene ra'ayin ka game da maganar ɗan masu san Biafra
wato ni a gani na mutanen nan su mu ɗan arewa muna ganin kaman an raba za mu sha wahala mu ba wahalan ba a mu bane a su ne
saboda mu ka ce haka
kuma muna da mai yawa
to mun gode da ra'ayinka to
yawa
hello eh hello Adama hello to ina ga mun rasa layin Adamawa hello ko kana jin mu to wannan baya jin mu kar a manta muna magana ne akan inda muke son mu ji ra'ayinku game da yadda wasu 'yan Najeriya ko kudancin Najeriya ke son dawa da maganar nan ta ɓallewa don kafa ƙasarsu ta Biafra yanzu bari hello yawwa muna jinka wane ne
lol dan madubi ne daga Dankama
to lol dan madubi daga Dankama barka da warhaka menene ra'ayinka game da masu ya lafiya lawala game da maganar masu san ballewa su kafa Biafra
ina ganin su waɗannan masu neman raba kasar nan
kuna
ji na
ina jin ka raɗau
a gaskiya suna barazana ne
barazana kamar yaya
saboda in an raba masu da shawara
eh in an raba za su
in an raba kasar masu da shawara wallahi
to mun gode da ra'ayinka amma me yasa kace su za su shawara
a saboda ba su da abin
shi to mun gode hello bari mu je ga Maiduguri hello
yawa hello
to wani bawan Allah ne a Maiduguri
ni ne daga Amadu Abdulhamid Amadu Hamidu ne
to Amadu Hamidu menene ra'ayinka game da maganar masu to tsarewa maganar Biafra
eh to gaskiya magana ni ra'ayina daga ɗan Biafra ba wato wannan yanayi ne kawai na siyasa wanda tun suna tsammani cewa lokacin PDP tana musu gata suka yi shiru da ba su nuna alamun tada hankalinsu ba wai sai a yanzu ne da suka ga cewa PDP ba ta mulki a Najeriya so suke tada hankali su kawo mana tashin hankali a Najeriya ka gane ba
to nisa ka ce kai ga haka
yawa abin da yasa lokacin da gullo yake mulki ai ba su tada hankali ya sa ba su yi mana tada wannan hankalin ba zan baka misali guda daya abin da ya faru a Taraba
eh ba ni a gurguje to saboda wannan kan layi
yawa misali kaga a Taraba lokacin da aka ce ita wannan mamar Taraba kotu ta dakatar da ita cewa ta ce ita ce zaɓaɓɓiyar gwamna daga daren wannan wayewan garin ai ga shi abin da ya faru a Taraba.
To mun gode da ra'ayin ka, bari mu tafi Katsina. Hello.
Salamu alaikum.
To mun rasa da Katsina yana kai.
Kana magana da Allah ya ci.
To na jigawa da muna tare da Katsina ya katse. To muna jin ka.
Yawa ni a ra'ayina akan wannan tsari na su yaran yamurai da suke neman su kawo hayaniya. Duk kawai kamar yadda wancan na baya ya faɗa kawai renin wayo ne. Najeriya ta fi ƙarfin wani ya fito ya ce zai raba ta gida biyu a yanzu. A da can ma ba a ci nasara ba. Kuma a yanzu ma in ce Allah tun da General Buhari muke da shi ya san wannan guri. Ciki da waje in sha Allah ba abin da zai faru kawai barazana suke wa kansu.
To mun gode sai mu tafi Katsina. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da yamma ya
aiki
a buri da zama.
Alhamdulillah ya ayyukan. To me zaka ce game da maganar masu jafara?
To kana da magana da Comrade Aliyu na Madina Daura.
To muna jin ka.
Yawa wannan al'amari na ƴan kabilar Igbo. Ba sabon al'amari ba ne a Najeriya. Duk lokacin da suka ga mulki ya kankama wanda zai taimaki ƙasa. To su suna adawa da wannan al'amari su ba bukatar su bane kasa ta dore ta ci gaba. A'a, har kullun su ya ne za a yi wani bangaren Najeriya ya kasance a koma baya. Shine burin su. To amma yanzu wannan shugaban kasa mun tabbatar ba zai yarda da wannan al'amari nasu ba. Ba wai kabilar Igbo ba. Ko yankin da ya fito suka ce za su tada hankalin kasa. Ni na tabbatar Janar Muhammadu Buhari ba zai amince da wannan abu ba. Saboda haka ni ina ba da shawara ga jami'an tsaron Najeriya a kodayaushe su kasance a tsaye suke akan ba wai kabilar Igbo ba, kowace kabila ce a Najeriya ta ce za ta tada hankalin ƙasa, to su ga bayan wannan al'umma da za su tada hankalin al'umman Najeriya.
To mun gode, bari mu je Niger. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To na Niger wane ne ke magana?
Abdulmalik ne.
To sai ka dan rage rediyonka sai ka ci gaba da faɗa mana ra'ayinka kan yan Biafra.
A bani ma kusa da rediyo.
To madalla.
Na kanka. So ni a dukkan alamu da nake gani. Hello?
Mm-hmm.
Nake a dukkan alamu da nake gani dalilin da yasa suke ta yi mun wannan barazana. Suna ganin kamar zuciyarmu mu ƴan arewa ta riga ta mace. Ba mu da niyyar ta ku kama kanmu komi. Shi yasa ya suke abu sai su yi misali. Ko da haka ta kasance su wane ne ke da asara yanzu in ka zo nan cikin garin mu na. Hello?
Eh ina jin ka.
Yanzu in yamurin da yake da gidaje a nan cikin garin mu na. Ko wanda aka haifa a nan cikin garin mu na bai da shi. Amma kullum suna ta yawan su su takura wannan siyasa, takura wannan gobe. Yanzu lokacin da za a yi zaɓe.
To ina ga iya abinda ai zamu iya dauka kenan, sai dai kai hakuri da haka zamu tsaya da daukar wayoyin naku. To yanzu kuma sai labarai na wasanni.
Wasanni a takaice.
Harin ta'addancin da kungiyar Daesh ta kai a birnin Paris a ranar Juma'a da ta gabata shine ya dusashe nasarar da kasar ta Faransa ta samu gaban zakarun duniya cewa da manshaf ta Jamus da ta yi waci biyu da nema a wasan sada zumunci. Na shirye-shiryen wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai da kasar ta Faransa za ta karɓar bakunci a shekara ta 2016 inda Giroud da Gignac su ne suka cima Faransar da kwallo biyun da ta saka ma Jamus a raga. Sai dai duk da wannan lamari a yau Talata ana can ana gogawa a wani wasan sada zumuncin a Wembley a Ingila tsakanin Faransa da kuma Ingila din. Kuma daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a harin birnin Paris har da wata tabbashiyar Lansana Diarra wanda ya buga makasar Faransa a ranar Juma'a a lokacin da take wasan sada zumunci da Jamus a daidai lokacin da bumabumai suka tashi a cikin birnin na Paris kuma sunanta a Stade Kite. Dan wasan nan na Aston Villa dan kasar Faransa Jonathan ta Amavi ciyo ya ji a gwiwarsa ta dama a lokacin da yake buga makungiyar matasa ta ƴan ƙasa da shekaru 23 ta Faransa a tankaɗe da rereya na neman shiga wasannin nahiyar Ture na wannan aji inda Faransar ta wa ƙasar Ireland ci ɗaya da neman a wani wasan sada zumunci kuwa ƙasar Rasha ce ta yi nasara ɗaya da banza a gaban Portugal ta Cristiano Ronaldo a ranar Asabar ta gabata a daidai lokacin da aka ƙara mata kan tsaro a wasan sada zumuncin da ake ci ana goga yanzu haka tsakanin Spain da Belgium saboda kiyaye aukuwar abin da ya faru a ƙasar Faransa inda bom ya tashi kusa ga filin ƙwallon kafa na Stade de France a daidai lokacin da ake wasa tsakanin Faransa da Jamus a dai hannu kuwa kusancewa a neman tsallake shimge na shiga wasannin Turai na ƙwallon kafa na shekara ta 2016 ƙasar Sweden ta yi ma Denmark ci 2-1 yayin da Ukraine ta yi ma Slovenia ci 2-0 Haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a shan kuriya Niger
to yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar ta Amurka al'ummar kasar Amurka baki ɗayansu na tare da mutanen kasar Faransa bayan mummunan farmakin ta'addanci da aka kai a Faransa an kashe mutane 129 a wasu jerin ta'addanci da aka kaddamar akan birnin Paris ranar Juma'a da daddare shugaban Amurka Barack Obama ya ce wannan wani hari ne na rashin kan gado wanda aka kaddamar kan fararen hula wanda basu ji ba basu gani ba wannan ba hari ne kan Faransa ba ko hari kan mutanen Faransa a hari ne kan bil adama baki daya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry shi ma ya nanata abinda shugaba Barack Obama ya ce yana mai cewa abin alhini ne kuma ya kamata a yi duk abin da ya dace domin yakar ta'addanci kasar Faransa tsohuwar aminiyar Amurka ce a cewar shugaba Barack Obama jama'ar kasar Faransa na kafada da kasar Amurka cikin samu ko cikin rashi kamar yadda shugaba Obama ya bayyana cewa Amurkawa sun samu kwarin gwiwar su ne daga sadaukar da kai da yanci da kuma neman farin cikin jama'ar kasar Faransa Amurka na bayyanawa karara cewa tana tare da Faransa wajen yaki da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi kuma Amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi tare da al'ummar kasar Faransa da sauran kasashen duniya domin ganin cewa an gurfanar da waɗannan 'yan ta'adda tare da ci gaba da farautar duk 'yan ta'adda da ke takurawa jama'ar mu Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To kafin mu kare bari mu je ga labarai amma a takaice.
Majalisar dattawar Rwanda ta amince da aiwa kundin tsarin mulkin kasar Koskorima wanda hakan zai bawa shugaba Paul Kagame damar zama akan kargan mulki na kusan tsawon shekaru 20. Yayin da shirin yin wannan sauyi ga kundin tsarin mulkin kasar ya samu karbo a majalisar a yau Talata, za kuma a gudanar da zaben raba gardama na kasa baki daya. Inda ake sa ran shirin zai samu karbuwa. Fadar Kremlin ta ce shugabannin Rasha da Faransa sun amince su kara karfafa haɗin gwiwar da ke tsakanin dakarunsu da kuma jami'an da ke tattara bayanan sirri a Siriya bayan harin Paris da kuma haɗarin jirgin saman Rasha wanda ya yi faɗi a ƙasar Masar. Wata sanarwa da fadar ta fitar ta ce shugaba Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Faransa François Hollande sun amince su haɗe wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Siriya bayan wata ganawa da suka yi ta wayar tarho. Akalla gwamnonin jihohi 10 na Amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijira Siriya su shiga yankunansu.
To da takaitattun labaran muka kammala shirin namu na wannan dare a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Lesus Gresham da ta bada umarni da injiniya Joe Gill a yau sai mu ce a madadin sashen Hausa a ƙarshe muna mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da abokan arziki da dokacin masana'antar fim game da rasuwar Hajiya Hafsat Sharaɗa wanda aka fi sani da suna mai aya Allah ya ji kanta da gafara Usman Kabari ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.